هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin bakin asibitin FC dake garin Azare a jahar Bauchi majalisi da muke karanta littafin Umdatul Ahkam min kalami khairil anam wallafan al-hafiz Abdul Ghani al-Magsi Allah masa rahama wannan zai zama majalisi na 48 a wannan yammaci na Laraba 19 ga watan Rabi'ul Awwal hijran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ina yana da shekara 1445 wanda yayi daidai da 4 ga watan 10 shekara ta 2023 idan ba a mance ba makon da ya gabata mun shiga babul adhan babin da yake bayani kan kiran sallah wannan babi mun yi muqaddima da take da alaka da babi musamman masaloli muhimmai da suke da alaka da kiran sallah wanda hadisai da aka kawo basu kunshe su ba sai muka yi bayanin su a makon da ya gabata a yau insha Allah za mu fara karanta hadisan babi din
bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على سيد المرسلين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
يأتي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقى أنس بن مالك ألا يددش yace umira bilalun an yashfa al adhana an umurci bilal ya sanya kiran sallah ya zama shafa'i wato bibbiyu bibbiyu yayi kiran sallah shafa'i sanya kiran sallah ya zama to bibbiyu bibbiyu waye ya umurce shi galibi in suka ce umira ko umirna suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da ya umurci Bilal din shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shi ya umurci Bilal ya sanya kiran sallah ya zamanto bibbiyu bibbiyu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaga bibbiyu bibbiyu har aje zuwa karshe to amma ya ce umira bilalun an yashfa al adhana an umurci bilal ya sanya kiran sallah ya zamanto shafa wato bibbiyu to amma duka kiran sallah ne bibbiyu akwai la ilaha illa Allah ita kanci ko ana ta la ilaha illa Allah a sake ta la ila in an zo ita kadai ake fadi to kuma anan ya ce umira bilalun an yashfa al adhan in ji Anas dan Malik an umurci Bilal ya yi kiran sallah shafa'i shafa'i wato ya kiran sallah bibbiyu bibbiyu amma lafazin la ilaha illa Allah shi daya ake yin sa me yasa ya zama daya saboda ya kunshi kadai ta Allah tunda ya kunshi kadai ta Allah sai a yi shi shi ma shi kadai tunda ma'anar la ilaha babu abun bauta bisa cancanta illa Allah sai Allah kaga Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa to lafazin ma sai a yi shi shi kadai duk da aduna kadai ta ka Allah subhanahu wataala yace wa yutiral iqama sannan kuma har ila yau an umurce shi ya maida ikama ta zama wutiri mara kenan daddaya daddaya in an zo ikama ai in aka ce Allahu akbar Allahu akbar ba a maimaita أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاك ما أكن يشي دان صوري صوري با كمان كيران صلى بأنا يشي daki daki kuma kamar da yanda ake rera karatun alqur'ani haka ake kiran sallah sabanin iqama in an zo ba a yin sa kamar yadda ake kiran sallah kuma ana yin sa daddaya daddaya to anan ya ce wa yutiral iqama kuma ya maida iqama ta zama wutiri yayi iqama wutiri daddaya daddaya to amma ita ma ai kadi kamati sallah ba wutiri bane haka ne kad qamatis salatu kad qamatis salabata kad qamatis sala'a tsaya kaga ita ba wutiri bace to me yasa ita ta zama shafa'i alhali anan kuma an ce wa yutiral iqama sanya iqama ta zamanto wutiri ayi ta daddaya daddaya amma ta karshen ana cewa kad qamatis salatu kad qamatis sala'a ana yin ta shafa'i to can mun ambaci hikimar da ta sa la ilaha illallah a kiran sallah duk da ana yin ta shafa'i ita ta zama wuti saboda ta kunshi bayani kan kadaitaka Allah subhanahu wataala to ita kuma kadi qamatis salafa ya ta zama shafa'i wancan tunda na faɗa wannan wani ya faɗa wancan ta la ilaha illallah ta zama wuti tare da cewa Anas ya ce umiral bilalu an yashfa al adhan an umurci bilal ya sanya kiran sallah ya zama shafa'i bibbiu bibbiu wa yutiral iqama iqama kuma ya sanya ta zamanto wutiri daddaya daddaya to amma ka di qamati sala'a ba wutiri bace me yasa ita ta zama shafa'i na'am razanarwa to sallah akwai razana razana ne alashi a nuna muhimmancin ta wannan haka ne tunda ai annabi idan abu ma ya daga masa hankali sai shiga sallah dan ya samu nitsuwa ko idza hazabahu shay'un salla idan abu ya daga masa hankali kawai sai ya shiga sallah to suka ce dalilin da yasa iqama ita ake yin ta sau biyu saboda ai kiran mutane ake su zo fa an shiga sallah fa kar ai ba su kar ka ji asalansa ka zo an shiga sallah to sai a sake maimaita ta in mutum bai ji ta farkon ba ma kar ya dauka fa kiran sallah ake amma yana jin kadi qamati salati hu har an shiga sallah zan rasa yau in ban yi da gaske ba to sai a sake maimaita ta in bai ji ta farkon ba zai ji ta biyu tunda kokarin ta da sallah ake yi to shine wannan ita ce hikimar da ta sa ake maimaita kadi qamati salati kamar yadda malamai suka ambata musamman wanda suke wajen masallaci ko suke nesa da masallaci in aka maimaita ta in bai ji ta farkon ba to zai ji ta biyu dan kowa ya ji cewa fa an riga fa an shiga sallah in kai wasa zaka iya rasa sallah to wannan hadisi na Anas dan Malik takaitaccen hadisi ya nuna mana kiran sallah ana maimaita lafuzan banda lafazin karshe la ilaha illallah iqama lafuzan ba a maimaita su sai ta karshe kad qamatis sala ko ta kusa da karshe kad qamatis sala abubuwan da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta abu na farko zamu fahimci cewa kiran sallah wajibi ne ladan ya daga sautin sa da kiran sallah shi yasa ma aka sanya kiran sallan ya zama shafa'i dan a sanar da mutane cewa lokacin sallah yayi lokacin sallah ya shiga saboda haka su shirya su taho sallah kenan wajibi ne ladan in yazo ya daga sautin sa yanzu nesa ta zo kusa ladan ko bai daga sautin sa ba speaker za ta daga masa to kenan za a ce daga sautin zai zama idan yana kiran sallan ba da speaker ba misali ba wuta to ka ganin dole ladan ya daga murya in ba mai daga murya bane to a nemi mai daga murya saboda ya jiyar da mutane dan yana daga cikin hikimomin da suka sanya aka shar'anta kiran salla a sanar da mutane cewa lokacin salla ya shiga malamai sun ambaci hikimomi guda biyar suka sa Allah subhanahu wataala shar'antawa wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah hikima ta farko dan sanar da shigan lokacin sallah hikima ta biyu dan sanar da gunda masallacin yake. Mutumin da yazo bako bai san ina masallaci yake ba, to a lokacin da yaji kiran sallah zai yi ta bin location din da yake jin sautin na fitowa. Na sha yin haka a Makka, da yake Makka wasu anguwannin cikin dutse ne, to in kaje sai ka kasa gane ta ina masallaci yake. To idan an fara kiran sallah ka dinga bin inda kake jin sautin zai kai ka har masallaci. Sannan kuma in sun tashi ginin masallacinsu ba irin yanda ake gine-gine namu na masallatai a fidda hasumiya sosai ba, galibi zaka tarar masallacin harami na Makka shine yake da hasumiya, amma sauran sai a danyi dan wani dan takaitacce haka ta yadda in ma baka yi da gaske ba zaka gane masallaci bane. To galibi in an fara kiran sallah ne da wannan sautin kiran sallan zaka gane inda masallacin yake. To wannan hikima ta biyu da ta sanya aka shar'anta kiran sallah dan a gane inda masallacin yake. Hikima ta uku dan a kira mutane su zo ga sallar jam'i. Mutum ya zo ai sallah da shi cikin jam'i yafi akan yayi sallar sa shi kadan sa a gidansa ko a rumfar sa ko a gurin aikin sa. Sai hikima ta hudu da malamai suka bayyana dan a fito da alama cikin alamomin addinin musulunci. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya je gari da daddare sai ya jinkirta, in asuba ta yi yaji kiran sallah ya fahimci cewa musulmai ne, alamar da ya nuna musulmai ne kiran sallah da yaji. Ka kenan kiran sallah alama ne cikin alamomin addinin musulunci. Yanzu garin da ba a kiran sallah ba garin musulmai bane, saboda an rasa alama daga cikin alamomi na addinin musulunci. Kenan in ka shiga gari lokacin sallah ya kaji ana kwalla kiran sallah a garin, to garin musulmai ne. Idan lokacin sallah ya kaji dudum, to ba garin musulmai bane, saboda an rasa alama cikin alamomi da suke nuna cewa gari ne na musulmai. To wannan na daga cikin hikimomi da suka sanya aka shar'anta kiran sallah. Hikima ta nawa na ambata? Ta hudu ko? To hikimomin ina ga za su kai shida. Malamai sun ambaci biyar, to amma ta biyar din za a iya kasa ta biyu, za ta iya harshe. Ta biyar din suka ce kiran sallah ya kunshi kadaita Allah, kadaita Allah da bauta, da kadaita manzon Allah da sako. To kaga wannan ita ce ta biyar din. In an so za a iya maida su zama guda shida, a ce ta biyar kadaita Allah da ibada, da kuma kadaita manzon Allah da sako. Ashhadu anna muhammadar rasulullah, ko nan kuma ashhadu an la ilaha illallah. To daga cikin hikimar da ta sa aka shar'anta kiran sallah dan a fito da kadaita Allah da ibada, cewa ba shi da abokin tarayya wajen ibada, sannan a kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sako, babu wani manzo ban da shi. Yace la nabiyya ba'di, babu annabi tare da shi, kuma babu annabi bayan sa. Shi yasa waɗanda suka ce su annabawa ne, musamman da a wasu tafi bayyana bayan rasuwa annabi, tun gabanin annabi rasu sun fara da awar cewa su annabawa ne, ba su musanta annabcin manzon Allah ba, amma su ma annabawa ne. Kamar Musailima shi annabi ne, kuma annabi ma annabi ne. Kaga kenan babu kadaitaka ga annabi dangane da ne da manzanci. In har an samu wani yayi da awar shi ma annabi ne. Wai an saukan masa da aya ta Qur'ani, ina jin mun taba karanta ta a nan ko, yace wai inna lana nisful ardi, jiya aka saukan masa da aya, Allah ne saukan masa, malaika Jibril ya aiko da aya. Ayar ita ce inna lana nisful ardi wa li quraish, shi ya fito da kabilar Banu Hanifa, annabi kuma ya fito da kabilar Quraish. To Allah ya saukan masa aya jiya cewar inna lana nisful ardi, suwa kenan su Banu Hanifa. Allah ya kasa ƙasa kashi biyu, su an ba su kashi. Inna lana nisful ardi wa li quraish, nisful ardi quraisha an ba su rabi, walakinna quraishan qaumun ya'tadun. Sai dai quraisha mutane ne masu babake ne. Annabi da yace shi kadai ne annabi, wannan babake ne. To kaga kiran sallah ya kunshi kadaita annabi sallallahu alaihi wasallam da manzanci, babu wani manzo a tare da shi, sannan babu wani manzo a bayansa. Shine annabi na karshe, yace la nabiyya ba'di, la nabiyya, babu annabi bayana. To an samu wani takadarin mutum da yazo sai yace sunan sala, sunan sa la kuma annabi ma yayi bushara da zuwan sa kun gane annabi yace la ni kenan la nabiyun ba'di memakon nabiya sai nabiya din memakon a mata fataha sai mata bamma yace ya annabi ya bada labari akan cewa shi annabi ne bayan annabi yace la nabiyun ba'di ai la annabi ne zai zo bayana wani takaddarin mutum amma bai kai labari ba sayyidina abubakar a zamanin sa duk wanda suka yi da'awar annabta ya sa kafan wando ɗaya da ne yazo yana ce mun wai na sha yana so ya buɗe ni kuma cikin iko Allah ya cika da kalmar la ilaha illallah to wannan lafuzza na kiran sallah sun kunshi kadaita Allah subhanahu wataala da bauta da kuma kadaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sako babu wani wanda zai zo da sako a yau ya ce mana ibada ce mu karba mu saboda me mun shaida cewa annabi shi kadai ne manzo shi kadai ne Allah ya aiko da sako ba wanda zai je kwanta yayi bacci ya ce yayi mafarki an saukar masa da kaza kawo mana shi annabi ne annabi shi kadai ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi kadai ne manzo shi kadai ne Allah ya aiko abinda Allah ya aiko shi shi zamu yi in kuma wani yazo da wani abu sai mu ce rike kayanka annabi shi kadai yake ba shi da abokin tarayya wajen sako kai ka je ka rike kayanka shi yasa wasu daga cikin malamai suke ganin wanda zai zo da wani abu a yau wanda annabi bai zo da shi ba yace ibada ce a zo a bauta wa Allah da wannan abun bai shaida cewa shi din manzon Allah bane dan da ya shaida ba yadda za a yi zo da wani abu wanda bai zo da shi ba kamar ya zama tsaran sa ko kishiyar sa tunda shi kadai ne Allah ya aiko babu wani manzo da Allah ya aiko banda shi wannan ibadar da muke yin ta shi kadai aka aiko da ita kakenan babu mahaluki a duniya a yau da jiya da shekaran jiya da gobe da zai zo da wata ibada ce mu karba saboda mun san zan Allah shi kadai ne manzo babu wani manzo banda shi shine wannan ya kunshi ma'anan ashhadu anna muhammadan rasulullah inda gaske ka shaida cewa shi din manzon Allah ne shi kadai ne ba shi da abokin tarayya wajen sako to ba yadda za a yi wani yazo maka da wani abu a matsayin ibada ka karba sai dai in kana da kokonto cewa a za a iya samun wani ma yazo da wani sakon to wannan kenan ya zama annabi yana da kishiya to me ma'anan ashhadu anna muhammadan rasulullah in har wani zai zo da wani abu a matsayin ibada kuma ka karba ka bauta Allah subhanahu wataala da wannan abun da yazo da shi Allah ya tsiratar da mu daga bid'a fa'ida ta ƙarshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewa shari'ar musulunci tana zuwa da abubuwa bisa hikima yanzu kiran sallah da aka zo mana da ita ai tana da hikima da ta sa aka zo mana da ita yanzu mun ambaci hikimomi guda biyar wanda in mun buda su za su iya zama guda shida to gabanin mu je hadisin da ke biye mu wannan hadisi akwai buƙatar mu dan ja hankali ma wanda zai yi kiran sallah dangane da wasu kurakurai da wasu masu kiran sallah suke afkawa ciki wasu sun sani wasu kuma ba su sani ba to shi yasa ake so mutum yayi kokarin koyon lafuzzan kiran sallah kar ya zamanto ya kira sallah dan ya samu lada sai fita da zunubi shi yasa wane ne muka yi bayani cewar yayi mafarki wani ya zo ya koya masa kiran sallah Abdullahi bin Zaid bin Abdi rabbihi ko to da yazo ba annabi labari mai annabi ya ce masa yace koya wa Bilal ko yace bai ce Bilal tashi kai ba cewa yayi koya wa Bilal ka kenan kiran sallan ma sai an koye shi sai an koyi yadda ake yi to mu kuma a society mu inda na taso gidan musulunci an haife ni dan musulmi shikenan kawai naji ana ni ma zan iya ko na koya ko ban koya ba kuma galibi in ka kula da ibada haka ake yin ta ba a damu da a koya ko kar a koya ba kawai tunda ni na fito gidan musulunci na tashi naga iyaye na bauta ni ma shikenan musulmi ne sai in ci gaba da bauta in je in koya ba damuwa ta bace daga cikin lafuzzan da wasu masu kiran sallah suke da aka ji suna cewa Allahu akbar wannan akbar din ka lafazin kafirci ne ba ba wai yana nuna shi din ya kafirta bane shi mai yin lafazin amma lafazin na kafirci an gane bayanin nawa ba wai shi wanda zai yi lafazin ya kafirta ba a shi yayi kuskure me ya hana shi ya kafirta zai iya yuwa ko jahilci kaga jahilci zai iya zama uzuri wa mutum ya hana shi kafirta amma dai ya aikata babban laifi to amma lafazin in mun duba ma'anarsa lafazi ne na kafirci saboda ma'anan akbar jam'i ne na ganga Allah ganguna Allah ganguna kaga lafazin yayi nauyi sosai saboda ita kalmar kabar ganga ce ganga mai bangare da mun san ganga akwai mai bangarori guda biyu ta inda in ka buge nan zai kara in ka buge can zai kara to kabar ganga ce mai bangare da wanda in bangare ɗayan aka buga zai yi kara jam'in ta akbar yanzu wanda zai zo kiran sallah ya ce Allahu akbar Allah ganguna kaga wannan lafazi yayi nauyi yan uwa kaga dole ne mutun ya koyi addini ba zai yi da kaba ko kuma yanda ya tashi ya ga ana yi yanda ya tashi ya ga ana yi daidai ne ko ba daidai ba dole zai tantance ya koya Allahu akbar Allahu akbar kaga wannan shine daidai amma akbar wannan babban kuskure ne da wasu daga cikin masu kiran sallah suke yi kuskure na biyu da wasu daga cikin masu kiran sallah suke yi suna cewa hayya ala sala 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 hayya ala sala sala din nan fa wasu malamai suka ce wuta ne ko shiga wuta sayasla sa'ira sai dai hayya ala sala as-salatu aida ta'un a karshe ko to ba za ka ce sala ba kawai ka tsaya wannan ta'un din ka ajiye iska da zai nuna cewa akwai ta'un ba ka ce hayya ala salati ba ba a tsayuwa kan harka sai ka ce hayya ala sala wannan iskar da ka ajiye shi ke nuna cewa akwai ta'un rufaffiyar ta'un hayya ala sala ba hayya ala sala ba hayya ala sala mun fahimci wannan daga cikin kurakuran da wasu masu kiran sallah suke yi sai kuma ashhadu an la ilaha illallah nan ma akwai kuskure da wasu suke yi maimakon a ce ashhadu an la ilaha illallah a ce ashhadu an la ilaha illallah nan fa maimakon ka ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah yanzu tambaya kake ashhadu shin na shaida kun gane bayani maimakon ka ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah sai ka ce ashhadu shin na shaida babu abun bauta bisa cancanta kaga kuskure ne babba tambaya kake kenan baka da yakin baka da tabbacin cewa ka shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah tambaya in mutun ya ce ashhadu wannan hamzatul istifham ake kiranta a larabci hamza ce ta tambaya yanzu tambaya kake yi in kai madda wa wannan hamza ta ashhadu in ka ce ashhadu kana tambaya saboda haka dole ne duk wanda suke kiran sallah ya zamanto in ba sa kurakurai alhamdulillah in kuma akwai su je su koyi yadda hakikanin lafazin kiran sallah yake na'am karanta mana hadisi na gaba
عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن نادح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتودأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبأ فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له أذنة ثم ركز له أنذا فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
wannan hadisi an samu daga Abu Juhaifa Wahab bin Abdullah Suwa'i, yana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya zo ga manzon Allah ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma ya dauki hadisai daga gurin manzon Allah ya haddace. Wannan na daga cikin hadisan da ya dauka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan ya kasance tare da sayyidina Aliyu a lokacin kalifancin sayyidina Aliyu, Allah da su gaba daya. Sayyidina Aliyu ya sanya shi a matsayin jagora na bangaren tsaro a garin Kufa, minister na defense ke minister of defense. Sayyidina Aliyu ya sanya shi minister of defense na Kufa kusan ya dan yi zamani mai dan tsayi, dan malamai suna cewa ya rasu shekara ta 64, wasu suka ce shekara ta 74 bayan hijira. Sayyidina Ali yana ce masa Wahab bin Abdullah, sai Sayyidina Ali yake ce masa Wahabul Khair, ko kuma yace masa Wahabullah, ko yace masa Wahabul Khair, ko yace Wahabullah. Yayi riwayar hadisai daga manzon Allah, yayi daga Sayyidina Ali, yayi daga Bara bin Azib, Allah ya dade shi. Daga gare shi aka samu wannan hadisi, sunansa Wahab bin Abdullah As-Suwa'i. Yace ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, na zo gurin manzon Allah. Shine bayanin da muka yi cewa ya zo ga manzon Allah a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zo ga manzon Allah ya fita aikin haji, aikin hajjin ban kwana shekara ta 10. Mun san kuma bayan dawowar manzon Allah daga aikin haji da wata 3 zuwa 4 a watan Rabiul Awwal ya rasu, ya dawo a farkon Muharram na shekara ta 11 safar Rabiul Awwal. Allah ya dauki rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga kenan a ƙarshen rayuwar manzon Allah ya zo ga manzon Allah, yace ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, na zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi qubbatin lahu hamra, yana cikin tantinsa jan tanti, tantinsa jan tanti. Ai mun san tanti ana yin sa da carpet, ana yin sa da fata, ana yin sa da gwado haka, wanda za a shiga temporary a dan shiga a huta saboda zafin rana. To ya zo ya tadda annabi ya shiga tantinsa da aka masa jamin adamin daga fata, wato jar fata aka yi wa annabi tantinsa, fata na dabba aka yi wa annabi tanti saboda zafin rana. Ya fita aikin haji, ya shiga gurin yana hutawa. To da dai wannan lokaci shi wannan sahabi Abu Juhaifa Wahab bin Abdullah As-Suwa'i ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kala, sai ya ce shi wannan Wahab din kenan Abu Juhaifa, ya ce fa kharaja Bilalun biwadu'in, can ina zaune sai na ga Bilal ya fito da ruwa na alwala. Wudu ruwa ne na alwala ko da fataha wa wawu, in aka ce wudu da damma wa wawun shi karan kansa alwalar, aikin alwalar ana kiransa alwudu, ruwan alwalan alwudu. Ya ce fa kharaja Bilalun biwadu'in, sai Bilal ya fito da ruwan alwala. Ya ce fa min nadihin wa na'ilin, to sai sahabban annabi suka zo daga ciki, akwai wanda zai kamfaci kaɗan ya je ɗan shashafa kar ya kwashe ruwan da yawa, wa na'ilin akwai kuma wanda zai kamfata da yawa ya tafi ya je alwala a wadace. Shi ne fa min nadihin wa na'ilin, wani zai kamfaci kaɗan ya je ɗan shashafa, wani kuma zai kamfata da yawa ya je alwala a wadace. Ana haka, ya ce fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam, can sai ga manzon Allah ya fito daga wannan canci nasa da aka masa. Alaihi hullatun hamara'u, yana sanye da mayafai guda biyu jajaye, yana sanye da mayafai guda biyu jajaye. In an ce hulla, mayafai ne guda biyu, yayi siffar wadannan mayafai guda biyun take yace hamara ujaja yan mayafai ya daura daya a kunkumin sa ya yafa daya a kafadar sa kenan ihrami ne kenan ko kuma na zaman gida tunda an ce annabi ya fita aikin haji ihrami ne kenan ko kuma na zaman gida alhaji ya ce kenta dai na zaman gida to galibi da ma su tira su haka haka take kamar yadda zaka ce naga Isa da jamfa da wando har da babbar riga kaga ai mu sutura mu kenan ko jamfa da wando wani kuma babbar riga da jamfa da wando to su ma haka ne su sutura su kenan kake nan bai shiga ihrami ba bai riga shiga gabanin ya karasa makka yana dabda karasawa makka wasu malamai suka ce yana afta kusa da makka kaga kenan bai shiga ihrami to amma in bai shiga ihrami ba daga Madina fa ya fito an uwa in bai shiga ihrami ba daga Madina ya fito ina ne miƙatin mutanen Madina Dhul-Hulaifa kuma tsakaninta da Madina tafiya ne kankani tafiya ne 'yan kilometers da basu fi uku ba zuwa hudu tafi kusa da Madina ka gani amma Madina take to kaga kenan manzo Allah ya wuce miƙati bai ihrami ba to na amsa zamu mayar anan Allah ya ce abin shi dai a Madina ne na ba za a wuce miƙati ba ba a yi ihrami ba kuma gashi ya gan shi da hullatun hamra hulla kuma mayafai guda biyu ne hamra jajaye to da aikin hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da tamattu ne za a ce ya je ya yi umra ya cire ihramin sa kirani ya hada hajji da umra na za a ce alhaji na'am wato da mutum zai iya yin ihrami koda da bakaken mayafai guda biyu wannan iskalin zai kau sai dai me yasa ake yi da mayafai farare biyu saboda annabi ya ce albisu min thiyabikumul bayad fa innahu khairu thiyabikum shi yasa ake da farare annabi ya ce in kun tashi sa tufafin ku ku sa fari saboda shine mafi alkhairin tufafin ku to shi yasa aikin hajjin an tashi ake sa fari to amma yanzu da aka ce an ga annabi cikin hullatun hamra'a kuma yana aikin hajji kenan ya halatta a sa wani wanda ba fari ba amma farin yafi saboda annabi ya ce fa innahu khairu thiyaba kaman iskalin ya kau ko yanzu inda zaka ga mutun da bakin ihrami ya daura wani a kunkumi ya yafa wani karka tanka masa ga annabi an ganshi da hullatun hamra kuma aikin hajji yana afta a aikin hajjin ban kwana haka littattafan tarihi suka bayyana kuma an ganshi da mayafai guda biyu jajaye yace hatta ka anni anzuru kuna da hatta anaku ba hatta nan da yace alaihi hullatum hamra'u ka anni anzuru akwai hatta ni ma na wanda yake ba hatta amma na ji na mallamar akwai hatta ni ma na ba hatta na'am akwai hatta a wasu babu ni ma ana babu hatta yace sai gashi ina ganin fararen sarangalin sa haka ake fadi sarangali wannan da ke tsakanin gwiwa da kauri kabri wasu su ce kabri wasu su ce sarangali saboda akwai wata Hausa da nayi wani ya same ni yace wannan Hausan ba daidai bace amma ina ga sai mun je asibitin masallacin asibiti ne ran juma'a zamu dawo da ita insha Allah a tattauna a duba ba nan bane wani lokaci fassara yana da muhimmanci musamman al'ummar da kake cikin su ya zama kana musu amfani da kalmar da suka fi sanin ta dan sakon ya isa yanda ya kamata ba kai kalmar da ka sani ba ai kai kan dama ka san abu to amma kana karanta mutane ne to ka musu da lafazin da suka fi sani abun zai fi fitowa kuma sakon zai fi laifi isa kabri ko kabri 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 na ko sarangalali da ana fadi sarangalali ko kabri kabri to yace sai gashi nan ina ganin farin kabrin sa ina ganin farin sarangalalin sa kenan annabi ya daga mayafin nasa ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya sitirar tasa rabin kabrin sa saboda yace libasul mu'mini nisfu saqai tufafin mu'mini rabin kabrin sa sai yace wa ma asfala minal ka'baini fa fin nar duk tufafin da ya sauka kasa da idan sawu yana wuta ka kenan ba a so musulmi na kwarai in ya tashi sanya tufafin sa ya sanya yana shafar kasa wannan sitirar mace ce ita ce ake so ta sanya sitirar ta tana shafar kasa amma namiji fa ana so sitirar sa ya dagu sama da idan sawun sa koda bai sanya shi rabin kabrin sa ba to kar ya dagu sama da idan sawun sa ya zama idan sawun in ya je idan sawun ya zama geji in kuma yana so ya sa rabin kabrin sa annabi ya ce libasul mu'mini shine tufafin mu'mini to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito shi Abu Juhaifa ya ce sai gashi ina ganin farin kabrin sa saboda annabi ya sa suturar sa rabin kabrin sa kala saqai li jam'i tasniya ne na asaq saq kabri guda daya saqai kabri guda biyu wato ina ganin farin kabrin sa guda biyu kala sai ya ce fatawadda sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala da sauran ruwan da mutane suka kambata ai a baya an karanta mana wani yazo ya dan dibi dan kankan ya je ya dan shasha wani kuma ya kambata da yawa je ya alwalar sa a wadace to annabi da ya fito ruwan da ya saura fatawadda sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala da shi wa adzana bilalun wannan shine dalilin da yasa aka mana wannan hadisi karkashin wannan babin tunda babin kiran sallah wa adzana bilalun sai bilal ya kalla kiran sallah ka kenan a duk inda mutane suke koda ba masallaci bane lokacin sallah za su iya kiran sallar su su yi sallah ko a halin tafiya wa adzana bilalun sai bilal ya kalla kiran sallah kala sai Abu Juhaifa yace faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna sai na dinga bibiyan bakin sa nan in ya juya da bakin sa nan sai na bi bakin sa da kallo in ya juya da bakin sa nan yana kiran sallah sai na bi bakin sa da kallo in ji Abu Juhaifa kaga kenan shi yanzu bako ne a wannan al'amari su saura duk sun saba sun riga sun sani tunda a shekara ta nan aka shar'anta kiran sallah satin da ya gabata mun yi bayani shekara ta farko bayan hijira ko tunda lokacin da suka zo daga Makka ba a kiran sallah da suka zo Madina sai ake tunanin ya za a yi a sanar da mutane lokacin sallah ya shiga sai wanda wasu suka ce to ai amfani da nasara mana ana buga ganga kararrawa ana buga kararrawa dan sanar da mutane lokacin sallah annabi ya ce ba za mu koyi da nasara ba wani yace ana algeta irin na yahuda annabi yace ba za mu koyi da yahuda wani yace ana kunna wuta irin na majusawa annabi yace duk ba za mu koyi da su ba to shine abdullahi bin zaid bin abd rabbihi yace mafarki aka koya masa kiran sallah a shekara ta farko to kaga wannan abun kuma ya faru shekara ta 10 ne da annabi yaje aikin hajjin ban fara kaga ai sun saba da kiran sallah to shi kuma anan shine kiran sallah yake bako a gare shi tunda a lokacin yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa duk inda Bilal ya juya da fatar bakas bakin sa yana kiran sallah sai ya bi shi da kallo shine yace fa ja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'ala as-sala hayya 'ala al-fala yace na dinga bibiyar bakin sa in ya juya da bakin sa nan bibiye bi bakin da kallo in ya juya da bakin nan bi bakin da kallo yaminan wa shimalan dama da hagu in ya juya dama sai in bi shi da kallo in ya juya hagu sai in bi shi da kallo yana cewa hayya 'ala as-sala hayya 'alal falah ku taho zuwa ga sallah ku taho zuwa ga babban rabo sallah rabo ce mai girma yace summa rukizat lahu 'anaza bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kammala alwalar sa sai aka zo da karamin mashi aka kafa masa a gaban sa a matsayin sutura kenan ba a so mutun yayi sallah babu sutura ba haushe yace sutura kariya za ta kare ka daga wucewan mai wucewa ta gaban ka in ka sanya sutura nabi yace in ɗayan ku zai sallah to sanya sutura a gaban sa ta yadda wanda zai wuce ba zai cutar da shi a sallar sa ba to sai aka thumma rukizat lahu anaza sai aka kafa karamin mashi gaban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam fataqaddama annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayo gaba wa salla adh-dhuhra anaku akwai wal asra na'am dhuhra wal asra na'am wa ne ne na sababu wal asra ni mana babu wal asra nan fa na'am akwai wal asra ko nusakh din sun bambanta ni mana na wa sallal dhuhra rak'atayn a wasu kofi din kuma wa sallal dhuhra wal asra ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci azhar da la asr amma in aka ce rak'atayn kun gane bayanin kaman namun zai fi naku ko da sai a ce rak'atayn rak'atayn in azhar da la'asr ya sallata sai a ce rak'atayn rak'atayn kun gane bayani na kenan nuskata mu kamar za ta fita ku tunda an ce wa sallal dhuhra rak'atayn sai sallaci azhar rak'o'i biyu da wa sallal dhuhra wal asr ne sai a ce rak'atayn rak'atayn kun gane bayani na sai sallaci azhar da la'asr rak'o'i biyu to amma da aka ce salla adh-dhuhra rak'atayn ya nuna namun shine daidai an gane bayanin amma dai zamu je mu tantance wanne ne a umdatul ahkam amma dai yanda lafazin ya bayyana tunda ana kwai babu rak'atayn rak'atayn ko to amma asigan larabcin da idan aka ce sallar dhuhra wal asr sai a ce rak'atayn rak'atayn an gane nubi na ya sallaci azhar da la'asr rak'o'i bibbiyu bibbiyu dama ba wai ana kokwantar raka'a biyun bane to amma tunda azhar da la'asr ne a ce bibbiyu bibbiyu wannan an yi su biyu wannan an yi su to amma da aka ce rak'atayn kenan raka'a biyu kawai yayi kaga ba yadda za a kuma sallaci azhar da la'asr raka'a biyu kawai an gane bayanin to cewa da yayi rak'atayn wannan na nuna nuskar mu kamar za ta fi tafiya da asalin nassi na hadisi din sallar dhuhra rak'atayn ya sallaci azhar rak'o'i biyu tunda yana halin tafiya duk wanda ya je aikin hajji matafiyi ne ya shiga makka har ya fita yana ta kasarun sa to shi yasa anan gurin yace thumma lam yazal yusalli rak'atayn annabi mai gushe ba yana sallah raka'a biyu hatta raja ila almadina har ya koma ga madina kenan ga sallar da raka'a hudu ce azhar la'asr da isha annabi yana raka'a biyu har ya koma garin madina kenan duk wanda ya tafi aikin hajji har ya dawo garin sa zai ta yin kasaru zai ta yin raka'a biyu wannan hadisi na Abu Juhaifa da muka karanta ya kunshi darussa da fa'idoji waɗanda suke masu tarin yawa fa'ida ta farko da hadisin ya kunsa za mu fahimci cewa fatar da aka je mai tsarki ce taya muka fahimci wannan a hadisin na'am taya muka fahimci cewa fatar da aka je mai tsarki ce an zuba ruwa cikin fata a cikin hadisin tanti an yi wa annabi tanti da fata ya shiga ciki kaga da bin ba mai tsarki bace annabi ba zai shiga ciki ba to kaga shi yasa annabi yace idza dubighal ihabu faqat tahura idan an je mai fata to ta tsarkaka ko da fatar ta mushe in aka je mai ta ta zama mai tsarki yanzu in akuyarka ta kasa zaka iya fede ta ka cire fatar ka amfana da shi a je mai shi ai amfani da shi ita kuma akuyar a yadda ita saboda fatar na naku naku ya zama haramun a ci shi sai a yasar da nama fatar kuma a je mai ta ta zama mai tsarki za a iya amfani da ita abu na biyu da za mu fahimta karkashin hadisin suka ce hadisin dalili ne da yake nuna falalan hidima wa masu ilimi saboda Bilal ya fito da ruwa wa annabi da sahabbansa dukansu masu ilimi ne sun diba sun yi alula ai ya musu hidima to Bilal ya fita da falala mai yawa fa'ida ta uku da za mu ɗauka karkashin hadisin za mu fahimci cewa aikin alheri ana so a yi gaggawan aikata shi shi yasa lokacin da Bilal ya fito da wannan ruwan suka yi ta gaggawa suna kamfata wani sai dan bibi kadan ma wani kuma yazo ya kamfata suka yi ta gaggawan yin alwala ana so sari'u ila maghfiratin min rabbikum sabiqu ila sannan za mu fahimta karkashin hadisin zaka iya alwala da ruwan da wani ya alwala ya rage sauran wani kenan annabi sauran sahabbai ne yazo ya alwala da shi sai da suka gama alwalar su sannan sauran annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yayi alwala da shi kenan ruwan da aka yi amfani da shi aka rage mai tsarki ne sai abu na fa'ida ta gaba da zamu dauka karkashin hadisin zamu fahimci yanda sahabban annabi suke tsananin son annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ana dira a gurin kawai suka masa tanti ba za so ya shara na saboda kaunar da suke masa kuma kauna annabi imani ce son annabi imani son annabi ba a baki bane kawai daga cikin alamomin son annabi ka zama kana son sunnarsa kuma kana koyi da ita saboda duk wanda kake so zaka ga duk abin da yake kana sha'awarsa sitirarsa na burge ka askinsa na burge ka hatta tafiyarsa na burge ka to in da gaske kana son annabi to abubuwan da aka ce annabi ya siffanta da su kai ma ka zama kana kokarin siffanta da su alama ce da take nuna soyayyarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka faɗi a bata baka ba kuma aikinka ya nuna akasin haka har sai mu ce ƙarya ne wannan soyayya ya baki ce bata je har zuci ba fa'ida ta gaba da zamu dauka karkashin hadisin hadisin dalili ne da yake nuna halaccin sanya dan tufafi kenan na'am tunda anan gurin ya ce fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi hullatun hamra'u sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yana sanye da mayafai guda biyu jajaye to wannan dalili ne da yake nuna halaccin sa dan tufafi kenan to to za mu yi da wannan yawa na je can bai taba amma ka ce annabi ya ce ka a sako jajayen tufafi to ya za mu yi da wannan hadisin ya fito yana sanye da jajayen tufafi na'am akwai hadisin Abdullahi dan Umar afwan Abdullahi dan Abbas Allah ya dade shi da babansa gaba ɗaya da Imamun Nasa'i ya fidda hadisin cikin sunan dinsa Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana daga cikin masana hadisi na zamanin baya-bayan nan ma duniyar musulunci ta masa shaida kan sanin hadisi ya ce hadisin ingantacce ne a cikin sahihu sunani An-Nasa'i Ibn Abbas yake cewa nuhitu anis thawbil ahmar yace an hana ni sa jan tufafi inji Ibn Abbas wa khatamiz zahabi da kuma zobe na zinari wa an aqra'a wa ana raki'un sannan kuma na karanta qur'ani cikin ruku wannan hadisi ne ingantacce to nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da tufafi wanda yake ja kace zai iya yiwa akwai ratsin wani janayin da ratsi mutum zai iya sawa to akwai kuma hadisin da ya nuna annabi ya fito da mayafi ja, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da mayafi ja a Mina, ya musu kuduba, yana kan alfadari mayafi ja. To wannan mas'ala na jan tufafi, gashi dai annabi an karanta mana hullatun hamra'a ko malamai suna da ra'ayoyi guda uku akai, ra'ayoyin suna da yawa, ni dai na takaita sa uku, sauran naga kaman ba tasirin mu kawo su. Ra'ayi na farko suka ce halal ne babu kaidi, ra'ayi na farko suka ce halal ne sa jan tufafi ba kaidi, mun san kaidi ai, ba tare da an yi togaciya ba, ba tare da an kebe ba, ba tare da an sa iyaka ba, an fahimci bayanin halal ne babu wani iyaka, a sace halal ne a sace ba iyaka. Wanda suka tafi da wannan fahimta akwai sayyidina Ali, Allah ya dade shi, da Talha dan Ubaidillah, waɗannan suna cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna, da Abdullahi ibn Ja'far, Abdullahi ibn Ja'far da ne ga Ja'far ibn Abi Talib, Abdullahi ibn Ja'far ibn Abi Talib shi Ja'far dan uwan Ali ibn Abi Talib, to shi ma Abdullahi ibn Ja'far ya tafi da wannan fahimta, shi ma sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai Bara ibn Azib, shi ma sahabi ne na annabi, ya tafi akan halarcin sanya jan tufafi ba tare da iyaka ba. To wannan cikin sahabbai kenan, akwai wasu ma bayan waɗannan. To a cikin tabi'ai akwai Sa'id ibn al-Musayyib, ya tafi akan halaccin sa jan tufafi. Akwai Imam an-Nakhai, akwai Imam ash-Sha'bi, akwai Abu Kilaba, akwai Wa'il, Allah ya musu rahama gaba ɗaya, sun tafi akan halaccin sa jan tufafi saboda wannan hadisi da muka karanta na Abu Juhaifa, da yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana sanye da mayafai guda biyu jajaye. To ra'ayi na biyu kuma sai suka tafi kan hanji, suka ce haramun ne sa jan tufafi, me yasa wannan hadisi da muka na hakaito muku yanzu nawa hadisin wa? Ibn Abbas yace nuhitu ani thawbil ahmari, yace an hana ni sanya jan tufafi, in yace an hana ni wa yake nufi? Manzon Allah. Kuma hadisi ne da Imam an-Nasa'i ya fidda shi cikin sunan din sa, Muhammad Nasiruddin al-Albani yace hadisi ne ingantacce. To sai suka tafi kan haramci, kaga kenan ra'ayi na farko su basu kalli hadisin Ibn Abbas ba, ra'ayi na biyu kuma basu kalli wannan hadisi da muka karanta na Abu Juhaifa ba. To sai ra'ayi na ƙarshe na uku sune suka tafi da bayanin ka. Suka ce hanin zai yi amfani ne in ya zamanto zallan ja ne tufafin, ba ratsin komai, amma in akwai ratsin fari-fari da baki-baki ba matsala, ko kuma bakin tufafi ne akwai ratsin ja, farin tufafi ne akwai ratsin ja, suka ce ba matsala. Me yasa suka ce za su hada hadisan su yi aiki da su? Da hadisin da muka karanta na Abu Juhaifa da kuma hadisin Ibn Abbas da yanzu nan muka hakaito shi, waɗanda suka tafi da wannan fahimtar akwai Ibn al-Qayyim al-Jawziya a cikin littafin sa Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad, ya tafi kan cewa tsantsan jan tufafi haramun ne sa shi, amma babu laifi in ya zama akwai ratsi a jikinsa, saboda a hada hadisan gabaki ɗaya duka biyu ayi aiki da su. To mu kuma wanne za mu rinjayar rai, ko kuma wannan na ƙarshe kaman zai fi tafiya ko? To da suka zo wannan gurin da aka ce annabi yana sanye da hullatun hamra, shi Ibn al-Qayyim cikin Zadul Ma'ad sai ce hullatun hamra sunan wani tufafi ne da ake yinsa a Yaman. Inje Ibn al-Qayyim al-Jawziya yace sunan wani tufafi ne da ake yinsa a Yaman wanda yana da ratsi-ratsi na baki, sunan wani tufafi ne, an gane kenan, ba tsantsan ja bane ko? shi yasa suka rinjayar da cewa in ba tsantsan ja bane ba matsala. To amma ga hadisin Hilal bin Amir da yaji daga babansa, shi ma hadisi ne ingantacce wanda Abu Dawud ya fitar da shi cikin sunan dinsa Muhammad Nasiruddin Al-Albani cikin Sahihu Sunan Abi Dawud ya inganta hadisin. Yake cewa ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi Mina, yace naga manzon Allah a Mina yakhutubu yana khutuba lokacin aikin hajjin bankwana ala baghlatin akan alfadari wa alaihi burdun ahmar, yana sanye da mayafi ja, wannan kan tsantsan ja ne, yana sanye da mayafi ja. Yanzu an ce hullatun hamra akwai ratin ja, to amma burdun ahmar mayafi ne wanda yake ja. Wa aliyun amamahu yu'abbir, ali yana tsaye a gaban sa yana ƙara yin sharhi wa mutane da hagu. Kaga idan akwai kurma ma zai gane bayanin annabi, irin wannan bayanin da ake yi wa kurame. To ali yana tsaye gaban annabi yana ƙara fito da abin da hannayensa. To ni ƴan uwa, abin da na fita da shi, natijar da na fita da ita, inda annabi ya hana hanin ba na haramci ba ne, tunda an gan shi a jikinsa hani ne na me na karhanci, kenan yanzu makaruhi ne ka sa tsantsan jan tufafi, inda zaka sa ba za a ce ka aikata haramun ba. Me yasa? Saboda annabi ya saka son samu kar ka sa tsantsan ja din, ka sa inda ka sa jan ya zama akwai ratsi ratsi, amma inda zaka sa tsantsan ja din fa sai a ce ka aikata makaruhi. Me yasa? Saboda annabi ya saka. An gane bayani? Ina ga wannan yafi akan a ce haramun ko kuma a ce kar a sa sai inda ratsi ratsi. Me yasa? Imam Nawawi shi ma karan kansa cikin littafin sa Riyadus Salihin da yazo Kitabul Libas, littafin da zai magana kan sutura, babin da ya kulla shine babu istihbabi thawbil abyad, babin da yazo yake magana kan mustahabbancin farin tufafi, wato farin tufafi musabbi ne, abun so ne a sa. Shi yasa da muka zo batun ihrami muka ce an fi so a sa fari saboda shine mafi alkhairin tufafi. Sai Imam Nawawi yace wa jawazil ahmar, da halaccin sa jan tufafi, inji Imam Nawawi, wal akhdar da green kore kenan, wal asfar da yellow, wal aswad da baki. Imam Nawawi a cikin Riyadus Salihin ya kulla babu, kuma a ciki sai kawo hadisi na Al-Bara'u dan Azib Allah ya dade shi, yace wa anil bara radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marbu'an wa laqad ra'aytuhu fi hullatin hamra'a ma ra'aytu shay'an ahsana minhu, muttafaqun alayhi. Bara'u dan Azib yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance marbu'an, in an ce marbu'an shi ba gajere bane kuma ba dogo bane, wato matsakaici. Yace wa laqad ra'aytu fi hullatin hamra'a, kuma na ganshi cikin mayafai guda biyu jajaye, ma ra'aytu shay'an ahsana minhu, tunda nake ban taba ganin wani abu mai kyau kamar shi ba cikin waɗannan mayafai jajaye guda biyu. To kaga kenan tunda annabi ya sa hanin ba zai zamanto na haramci ba, hani ne na me na karhanci, an kyamace hakan, amma inda zaka sa ba za a ce ka aikata haramun ba. Wannan hadisi duk da dai ba mu kammala fito da darussan da hadisin ya kunsa ba, saboda hadisi ne mai girman gaske, amma lokaci ya daga mana hannu sai mu dasa aya anan. Abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai, Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe, Allah gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.